gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, inda yau ma 24 ga watan Disamba shekarar 2018 za mu yi magana ne akan zamantakewar 'yan uba.
A'a, maganar shi ne cewa ai yawanci mutane sukan fifita son wasu jinsi na mutane fiye da wasu, a koda tsarin a tsarin ma mutum da yake da mata daya.
Haka ne Zara, yau dai za mu tattauna akan me ke janyo rashin jituwa tsakanin 'yan uba. Za ki ga waɗansu sun ɗauka junansu tamkar makiya duk da cewa ubansu ɗaya. A yau wakiliyarmu Baraka Bashir ta zanta mana da wasu a zauren muhawarar yau da gobe, sannan kuma muna ta tuntuɓi wani mai fashin baƙin zamantakewar al'umma.
Yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shin a ganinku me ke haddasa kiyayya tsakanin 'yan uba, ga kuma yanda ku amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Ajiyan Firo, inda yake cewa salam. Rashin adalci ne daga iyaye, uwa ko uba, Allah ya kyauta ku tashi lafiya.
Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijjau, inda ya ce, eto, gaskiyar magana, wasu lokuta laifin wasu mahaifan ne, domin suke nuna bambanci tsakanin 'ya'yan uwar gida da na amarya. Domin ni a yanzu haka mata na biyu, 'ya'yana 15, amma idan ka shigo gidana baka iya bambance 'ya'yan amarya da na uwar gida. Saboda Allah ya taimake ni, ban taba nuna bambanci ga iyalaina ba.
Sai Aminu Adamu Malam Maduri, inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. To hakika wannan matsala uba ne yake bada kofar faruwarta a gidansa. Idan yana nuna bambanci tsakanin 'ya'yansa ku tashi lafiya.
Sai Shehu Adamu Rijjau, inda ya ce, eto, ni dai ga naune ba jiyau ba ga hakan. Kuma wannan matsala ta fi kamari ne idan aka ce 'ya'yan wannan sun fi na waccan yawa, ko kuma 'ya'yan wannan mata ne na waccan maza ne. Sai kaga ana yi wa juna kallon hadirin kaji, kuma duk wannan ana yi ne kawai saboda gado.
To ga amsar ƙarshe a yau, inda ta fito daga Tanimu Nuhu, inda yake cewa yau da gobe ni ana wa ganin fifiko da nuna bambanci ga iyaye da uba ke yi shike haddasa kiyayya. Ku tashi lafiya. To madalla, wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir daga Kano ta tattauna mana da wasu a zauren muhawarar yau da gobe.
To ga mu sunan
Amina Abdullahi Ibrahim.
Ma ya sunan malama
Bright Idris Karfa. Khadija Isaac Muhammad.
Saurake
Fatima Idris Iliyasu.
Sunana Hawwa Wali.
Yau zamu tattauna wannan matsala ta 'yan uba. Shin me yake kawo rashin jituwa tsakanin 'yan uba?
To gaskiya dai 'yan ubanci ba wani abu bane yake kawo shi illa kishi na iyaye mata. Shi ne zaki ga ya haifar da ita wannan rashin jituwa. Abinda uwar wannan za ta je ta kitsa ma wannan a daki, wannan za ta je ta kitsa, sai kiga in an fito 'ya'ya wannan na hararar wannan, wannan na hararar wannan, daga nan sai tsana. Iyaye mata su suke haddasa wannan yan ubanci yake kawo gaba, ko bayan baran mahaifi, ko bayan baran mahaifiya sai ki gani ita ba za ta iya riƙewa ɗaya ɗan ta ba, saboda dama tun da rai an riga an barranta su ba su san tausayi da soyayya ta junansu ba.
Ke kuma a nake tunanin yake kawo rashin jituwa.
Dan uba wasu iyayen ba lalle ki ga suna ma ƴaƴansu wannan huduban ba. Zaki samu kawai wani dan Allah yana fito da shi ra'ayin shi daban ne cikin mutane. Sai ki ga lokaci da yana tsaran dan uwansa yana hantaran sa, in kace sai ce ai uwar mu ba ɗaya ba, to me zan yi da shi? To yana gadara ba cikin uwar shi bane. Amma in cikin uwarsa za ki ga yana kafkaf da shi, to shi zai wa sauran ƴan uwan huduba kan uwar ma ta Ankara yayi nisa.
Ke nan wataran ba laifin iyaye.
Wataran ba lalle laifin iyayen ba.
To su wa yake
aikin san kowa da yanayin zuciyarsa. Zaka ga uwa zaka ga mumina ma sai ta haifi ɗa mara kunya. To kowa da halittar da Allah yake masa. Wani kawai zai je yana kyashinki a matsayin ko kuna ubanku da sai cece, to wance menene more especially idan ta girme ki a shekaru, to ta samu hanyar da zata taka ki.
To gaskiya wannan matsalar yawanci zamu iya cewa daga gurin mahaifi take ta samu asali, domin zaki ga su iyaye maza ba sa tsayawa su hade kan ƴaƴayensu su nuna musu cewa duk daya ake, dukkan ku mahaifan ku daya. To wannan abin yana kawo wannan matsalar ta yan ubanci. Shi sa zaki gani idan iyayen suka rasu sai kiga kuma ba a samun haɗin kai tsakanin wannan yaran, daga nan sai zumuncin ya tarwatse gabaki daya. Kiga ko da an gansu a guri ɗaya ma ba za ka yi tunanin cewa daga tushe ɗaya suka fito ba.
Ai, mafi yawan lokuta za ka ga iyayen ba sa gida, su iyaye maza ba sa gida sai matan.
To ai kamata ya yi a ce uba ko da yaushe yana ware lokacin da yake zama da ƴaƴansa, yana nuna musu cewa dukkansu ƴaƴansa ne kuma duk ɗaya suke a gurinsa. So amma yawanci sakacin iyaye maza ne, yawanci uba ya fi mai da hankali bangaren kasuwancinsa ko kuma sana'arsa, baya tsayawa ya zauna da iyaye da ƴaƴansa ya tattauna da su ya ji meye matsalolinsu. Su kuma iyaye mata da yawansu dama akwai kishiya tsakankaninsu, kullum wannan za ta nuna ɗanta cewa ai wayancan nashi shine nashi, wanda suke uwa ɗaya su ne nasa, waɗanda suke kuma uba ɗaya kamar ba ma ƴan uwansa ba ne ba. To irin wannan shine abin da yake haddasa wannan matsala ta ƴan ubanci.
Haka?
To gaskiya wannan matsalar tana iya kasancewa da mata, saboda wani sa'in sai ki ga uban ko da ya haɗe kansu, to amma mace za ta nuna faɗan wannan ba ɗanta ba ne ba. So da abin da uban ma ya kawo za a raba, sai tana nuna ita dai a haɗa ƴaƴanta biyu a ware na waccan daban, wanda kuma idan an haɗe su gaba ɗaya za ki ga an samu sauyin wannan abubuwan da yake faruwa. Haka gaskiya yawanci kishin mata ne.
To kenan kina nufin sai a gidan da akwai mata biyu ne kaɗai ake samun ƴan uba?
Ito indai aka ce wannan dai mace dai tana da ƴaƴa ba nan gidan bane ba, so ta kasu wani gidan ma zaki ga ana iya samu wannan matsalar, tunda ɗadi na kowa ne dai inda yake. To wasu kuma sai su dinga daukan a ƴaƴa a indai ba ni na haifi mutum ba, bazan taba kula da shi ba. Kuma ya kamata mata su dinga kula da wannan abubuwan, ba kuma bane ba, baka san wanne zaka ji kansa ba a tsakani.
Misali idan kuma aka samu mace ba ta gida ta bar ɗan shi, idan aka samu irin haka shi ma akan samu matsala na rashin jituwa.
Akan iya samu matsala, amma ni abin da zan iya ce ba akan abin da kike tambaya ba, akan abin da suka kara ne, saboda zaki gani kishi yawanci a gurin mata ne. Kamar yanzu ke da kike babba a gida, kina da ƴaƴa manya, ita kuma da take tazo bayan ki ƴaƴanta kanana ne, amma ita fa abin da take hange abin da ake wa ƴaƴanki, kuma su ne manya, su suka taso a gida, ita tazo ta tadda ku, amma duk abin da ta ga an yi muku to ita fa za ta dinga dora rai akai. Tana da kananan ƴaƴa, eh kashi tana da kananan ƴaƴa, amma duk abin da aka muku sai ta san salon da ta bi, ta san yanda aka yi ita ma fa wannan abin da aka yi muku an muku shi. To za ki ga yawanci irin wannan gaskiya ni yana kawo ƴan ubanci, za ki gani tana dan dora su akan hanyar da bata dace ba.
Idan muka da akan tambayar da na miki cewa idan mace ta fita ta bar ɗanta ko ƴaƴanta, akan samu irin waɗannan matsaloli?
Akan samu matsala idan har ita wadda take gidan ba ta da zuciyar da za ta iya rike ƴaƴan da aka bar mata kamar nata. To za ta gani tana bin hanyar da za ta ga tana musguna musu, kamar in mata ne duk wani wanke-wanke, shara ko wani abu za ta ga duk ita ake ba wa ƴaƴan waccan a ta sa su su yi, wanda nata kuma a zaune. In maza ne ma haka za ta ga duk ita take wahalar da su, wani abu za ta ga baya kawo jituwa tsakaninsu.
To menene illolin wannan rashin jituwa?
To gaskiya abin da zan kara da cewa illolinsu suna da yawa. Kin ga suna kawo kashe-kashe ma, saboda menene kashe-kashe da akwai wasu zaki ga yasa a tura idan Allah ya sa sun girma sun mallaki hankalin kansu wani zai hada kai da wasu mugaye a illata dan uwan shi an samu faruwar wannan a duniya da Najeriya ba ko ina ma ana samun irin wannan matsalolin kin ga wannan babban illa ne ana samu kuma ba a kashe ka ba a raunata ka a sace dukiyarka duk kuma wata hanya da zaka bi ta ci gaba wallahi yan ubanci wannan yana taka babbar rawa wurin ganin cewa an dakile kada wani ya ci gaba ya za a yi ma ya ci gaba haka ma wajen rabon gado ana samun maimakon mamaci
wajen rabon gado
sosai sosai ma ainan ne ma bala'in yake ai anan ne masifa take na yan ubanci saboda anan ne zaki gani an tafi kotu shari'a ta kici ta kicinyewa me bi ma za a ba wani babba mai hankali a cikin manyan tunda ila wannan tana da yara kanana basu isa ba sai a ce to ga babban wansu ko kuma dama shi yana kan dukiyar ya san me ake yi wallahi sai ya rike ya ba ya biya na ɗan ɗakin su su juya su hada kai su kuma na wa'inda bayan ɗakin su ba ɗan uban kenan wallahi a rugurguza musu komai a lalata musu shiri saboda a ga sun wulakanta a duniya to ni dai abin da zan kara da shi anan gurin wannan ba tunani bane ba kuma hankali bane kuma mu mata mu ya kamata mu gyara dan duk wata masifa da take faruwa a doron duniya bayan ƙasa wallahi mata ne idan mun zauna da kowa lafiya mun hada kan mun zauna lafiya ƴaƴan mu shi zasu taso su gani su koyi kada ki dauka cewa dan kishiyanki ba dan ki bane dubu nawa ne suka ma azabtar da ƴaƴan kuma yanzu ƴaƴan suka zo suka taimake su a rayuwa kaga zaka zo kana jin kunya a rayuwa sannan kuma kai dan naka da kake tattalin shi kake adana shi zo ya lalace wanda ka wulakanta ya zama wani ya ci gaba ya taimake al'umma kai kuma naka ya lalace ya lalata al'umma wannan ba tunani bane ba tarbiya bane dan Allah mata mu gyara
to malama Khadija ta ce wannan ƴan ubancin har wajen raba gado
wannan abin yana faruwa musamman dama shi babban illar wannan ƴan ubanci shine raba kan su iyalan gida gaba daya ma'ana raba zumuncin su zake ga koda an girma sai ke ga babu haɗin kai a tare da su kuma duk inda kaga dan uwanka ma ke ga wani yana nuna ma kamar bai san shi ba ma'ana kamar ma ba tushe ɗaya suka fito da shi ba kuma babban inda ma abin ya fi tasiri shine lokacin da aka zo raba gado daga nan zaki ga ana ta samun matsaloli kuma dama babban ma abin da yake kawo ƴan ubancin nan su kullun mata wasu tunanin su cewa shine mijin shi zai riga su mutuwa to idan ya riga su mutuwa ai ƴaƴan waccan su za su fi samun gado mu especially idan ƴaƴan waccan ya zama cewa ita ta fi haifa ƴaƴa maza to a wannan bangaren akan samu wannan matsala wannan tana da ƴaƴa mata ko kuma na waccan sun fi na wannan yawa to wannan tun daga nan ake fara samun matsala yawanci tunanin su akan wannan abin ne wannan shine
shin bambancin jinsi yana hassasa rashin
jini yana hassasawa tunda mata ma haka su haihuwa suke
saboda
sosai saboda duk wannan ƴan ubancin dai dan ki gani ma dai kin haihu na haihu abinda miji yayi miki ni ma ya mu so kuma a irin wannan ma yana kawo rashin san junan ƴan uwa so idan mace ta nuna ƴan wannan ba ƴanta bane ba za su taso wancan kwata-kwata ba sa kulawa kuma a rayuwa dole akwai taimako taimake ke ne junan su zasu zama ƴaƴa suna da shi wannan ya taimaki wannan ko ta fannin ilimi ko ta fannin sana'o'i tunda dole wani Allah zai daukaka shi to wani ba zai kwantar da kai ya samu wannan ba to wani wata ma idan ga ƴan wannan suna samu wani abu za ta danga kishi ko kuma ta danga bakin ciki tana ta nan wannan abin da yake bai kamata ba har ta danga wannan ma hadaddan da ubansa kuma ba kuma in ta kwantar da kai shi dan ma zai muru wannan din saboda wani bai da wuri kashin da zai kiwo wani abu to duk wani
to waina manyan gari suke wannan abu yake faruwa
to wani sai kiga wani sai kiga ba yadda zai da halin mata kin san mu mata halin mu wani zai yi kullun gani yake daidai gurgudu zai kyautata tunda wani sai kiga mace ma ba ta tabbatar bata sa'ar irin abin da take ba mai kyau ba sai mijinta ya mutu so da haikin da ta dauka anan Allah subhanahu wataala zai nuna mata wannan abin da ta validate take samu ba tunda mu mata tunanin mu kadan ne namu zai ta nuna mata ki gyara abin da kike ba daidai ba to ba za ta yi ci ba wato kuma za ta yi ci
wannan matsala rashin jituwa na ƴan uba yakan fita daga gida ya shiga cikin al'umma
yakan fita ya shiga cikin al'umma saboda zaki ga da zarar ya za a ce saboda abin da yake fara kawo shi zaki ga kyashi ne tun daga cikin gida zaki ga kamar yanzu in sun taso wa'inda ake kyashi ƴan gidan akan su in sun taso sun manyanta wannan zai samu aiki wancan ko bai samu ba in a misali in wannan ya samu aiki ya daukaka ko ya zama wani babba da yake samun abin alkhairi ke kuma kina ganin naki bai samu ba to zaki ga irin wannan a garin kyashin da ake yi uwa za ta kitsa mai ko a hada su da wasu su make shi irin su da kesa ko kuma dai a masa wani mugun asirin da zaki gani abin da yake samu saboda su ba su da shi hata shi hakan yana kawowa kaga an zo an wannan saboda zaki gani idan har ya fita wajen mutane suna gani ana gani gafa abin da yake faruwa da wannan amma kuma saboda ko abin da aka je aka yi tuggu ba su da halin da za su budi baki su magana akan abin da suka ga wannan yana fama da shi to gaskiya ɗan ubanci yana haddasa matsaloli da dama a cikin al'umma
ina mafita
mafita ita ce gaskiya mutane a duba Allah a duba a gani idan har aka duba Allah aka a cikin wannan al'amarin zaki ga to an samu zaman lafiya idan har mutun ya cire kyashi a cikin ransa ka kuma duba ka gani dan wani fa idan har aka ce dan yar uwar da kuke zama da ita dan tafi dan ka ne to indai har ka duba haka ka gani ka kyautata a tsakanin su to zaka gani an samu ci gaban insha Allah a cikin al'umma
to gaskiya mafita ita ce mata mu rage kishi dan wannan wala ba komai bane yake haddasa wannan irin bakin kishi da cewa ni fa namiji na ma ba zai karo aure ba saboda yana karo auren nan haihuwa za ta yi to dan Allah dan annaba akwai point da suke yin asiri saboda wallahi tallahi kada mazan su sa auro musu wasu su zo su haihu saboda su a tunanin su kamar da dan uwa na ya fada competition suke na haihuwa nawa kika haifa nawa gadan shi me ya mallaka nawa zai samu nawa zaki samu
tun kafin a haihu yara an fara yan
tun ma yaushe ai shine kishin ne dama kin gani yanzu misali akwai matan da zaki gani sun wannan kishiyar uwa saboda ƴaƴanta basu samu aure ba sai ta haddasa musu bala'i na gidan da suke can gidan auren su fa ai ta hada musu bala'i ana zuwa gurin malamai ana asiri a sa a sako su ko kuma zaman lafiya ya ci ya ki karewa
kenan sai a takaice ma ƴan ubancin nan wai ba tsakanin yaran bane har tsakanin ƴaƴa da iyayen su kenan
eh mana to ai dama su ne su suka haddasa wannan abin kamar yanda kika ce wai ina manya suke to ai manya mata mu ne manya mu muke gyara mu muke batawa idan mun gyara ya gyara idan kuma mun bata ya bata saboda haka kada ki ce ba kya san a miki kishiya kada ki ce ke kadai zaki zauna da ƴaƴanki saboda ƴaƴan nan naki idan sun zauna tare da ke zaki aure su mata ne idan maza ne idan suka tashi za su karo aure ai zaki ce su je su yo saboda su ƴaƴanki ne kina so ki ba su ƴanci shi kuma mijin da ba danki bane mijinki ne sai ki hana shi abinda Allah ya ce ai ba soyayya bane da yawa mata ba kaunar mazajen su suke ba cutar suke saboda kin hana shi aure a gida zaki bar shi a waje
to kai fa gashi an kalubalance ku
eh gaskiya ne to ni abinda zan ce mafita ga wannan al'amari shine na daya dai malamai su ci gaba da fadakar da al'umma akan wannan matsala ta ƴan ubanci cewa daga ranar da ya kasance kun fito tsotso daya to duk daya kuke sannan su kansu iyaye maza su dage wajen ganin cewa sun hada kan iyalansu su dinga at least suna ware lokaci wanda za su dinga zama da matan da ƴaƴan suna jin shawarar kowa daga cikin su suna jin menene wani korafi kake da shi a wace shawara kake da shi suna karban maganganun ƴaƴan su da iyalan su domin su dinga samun mafita a cikin al'amuran su
to madalla yanzu bari mu sake komawa wajen Baraka Bashir domin jin tattaunawar da ta yi da Malam Aminu Saba Dambazau daga Jami'ar Bayero dake Kano
to bakwancin wa muka samu a yau
sunana Aminu Saba Dambazau wannan karantawa a sashin nazarin zamantakewa da adam da ke Jami'ar Bayero dake Kano
wai matsala ta ƴan uba me ke kawo rashin jituwa tsakanin ƴan uba
to alayi halin zan iya cewa ya kamata mu duba abin da muke kira socialization process yanda ƴaƴa aka taso da su yanda aka tarbiyyantar da su yana da muhimmanci mafi yawan iyaye musamman maza wanda suke da mata fiye da daya wanda muke kira polygamous family sukan kasa yin adalci da tabbatar da adalci tsakanin ƴaƴan da suka haifa akwai ƴaƴan da suka fi so akwai ƴaƴan da ba sa so ƴaƴan wanda suka fi so akan fifita su ta bangaren sa su a makaranta ta kuɗi sannan kuma a kawo musu irin a sai musu keke a sai musu babur a ba su daman maki da yawa ƴaƴan ɗaya kuma duk da cewa uban su ɗaya akan kyale su haka da yanda da hali ya zo musu
kana nufin cewa shi uban ne yake fara kawo wannan rashin jituwa
a kwarai kuwa ai abin da yake faruwa shine cewa a tsarin da mutum yake da mace ɗaya ba kowa ne yake tabbatar da adalci ba yakan fito wani magidancin a fili ya fi son ɗaya matar fiye da ɗaya to saboda haka wanda ya fi so ƴaƴanta su aka fi so, su suke da fada aji.
Ako da yaushe ne haka yake kasancewa koko wata ran baka ganin misali idan mace daya ba ta gida sai ragowan ƴaƴan su zama abin tausayi?
A'a, maganar shine cewa ai yawanci mutane sukan fifita san wasu jinsi na mutane fiye da wasu. Akoda tsarin a tsarin ma mutun da yake da mata daya akan samu wanda suka fi san yawanci mutane a nan Kano yanda na fahimta misali sun fi san ƴaƴa maza fiye da ƴaƴa mata. Akan fi ba ƴaƴa maza ma fifiko fiye da ƴaƴa mata, a tura ƴaƴa maza makarantar kuɗi, a tura a ba su dama maki, sannan ƴaƴa mata in kika kula wani lokacin ma akwai magidantar da ba ma sa tura su makarantar sai su kyale su da halinsu. Saboda haka ba wai koyaushe ne yake faruwa, amma magana ta hakika shi ne cewa yawancin magidantar da ba sa iya tabbatar da adalci sukan fifita ƴaƴan wasu, hatta abincin da za a ci a gidan da me ya kamata, wace irin mota ya kamata a siya, wace irin makaranta ya kamata a je, ƴaƴan wanda aka fifita su ne suke da fada a ji. Saboda haka ragowa ƴaƴan dole ne su jawo shi.
Yanzu ka fito da sabon batu kenan, kana nufin koda mace ɗaya ce akan samu matsalar ƴan uba?
A kwarai kwarai da gaske akan samu matsala cewa wanda aka kai ba su dama suka da irin damar da aka baka ta bangaren makaranta da aka saka da dama da aka baka, kwarai ita take nuna cewa me makoma a rayuwa. Na san gidan da a nan Kano bara mu baki misali cewa mai uba ya fifita ƴaƴansa aka tura wasu makaranta ta boko, saboda ana zaton idan kai bo makaranta ta boko zaka fi samun fifiko a rayuwa a makoma. Mata biyu ne kwarai, sannan ɗaya matas da ba a san ƴaƴanta ba sai musu keke ba, sannan sai aka kai su makaranta ta Arabic. Zato shine in aka kai su makaranta ta Larabci ba za su taso ba. To yanzu wanda aka kai Arabic din na san shi, wallahi abokina ne. Saboda haka yanzu alƙali ne a nan Kano kuma limamin juma'a ne.
Rashin jituwan nan na ƴan uba wani irin matsala yake kawo ga al'umma? Misali idan yaran nan sun girma wani irin tasiri suke nuna yake fitowa cikin al'umma?
Abin da yake akwai shine cewa ana samun wato rashin haɗin kai. Idan aka samu rashin haɗin kai ma'ana zumunci ya rauni kenan. In aka samu zumunci ya rauni, saboda haka zaki ga kowa ana zaman marina. Zaman marina wannan shi yake nuna cewa wato ana tare amma ba a tare a zuciya. Saboda haka wannan yake tarwatsa tsarin iyali, tarihin dangi ma, tarihin kakan kaka ko da kakan kaka duk sai tarwatse. Saboda haka sai ki ga mutane sun watsu.
Idan suka misali yaran suka wannan kana nufin a cikin gida, idan kuma suka fito cikin al'umma wani irin tasiri haka yake, wani irin matsala haka yake haifarwa ga rayuwarsu?
To magana shine idan ya zama da cewa mutane sun taso a irin wannan yanayin, to zaki samu cewa na farko mutane ne wanda suke akwai damuwa. Mutanen da suka samu bambanci na kyara da kuma bambanci ne yanda aka taso da su da yanda aka tarbiyyantar da su, kullun wannan damuwar tana nan. Domin in ka ware ni ka nuna baka so na, to lalle a matsayina na dan adam akwai bukatar haushi zai taso kenan. Saboda haka ƴaƴan da aka ware su aka nuna ba a san su, aka fifita wasu akan wasu, to akwai wanda aka ware din nan, to za su iya shiga abubuwa da yawa. Shine za a iya tura su makaranta su ki zuwa. Misali tunda an kai ragowa ƴaƴan an kai su makaranta mai kyau, su ba kai su mai kyau ba, to saboda haka su ne victim na drop out na makaranta. In mutum ya zama da cewa ya bi makaranta bai je makaranta ba, to abu na gaba shi ne zai iya kangarewa. Daga kangarewa sai bukatar laifuka. Daga laifi kuwa to al'umma tsaranta da zaman lafiya al'umma ya riga ya shiga wani hali kenan.
To wannan matsaloli na ƴan uba da rashin jituwa wannan shin idan aka kwatanta shi da yanzu akwai bambanci ne
ko karuwa? A kwarai kuwa kwarai akwai bambanci. Abinda yake bambanci shine a da can in an sa bambanci tsakanin mutane daban-daban wanda suka fito daga ko uba ɗaya haka dattijai suna da fada a ji. Limamai masana addini suna da fada a ji. A yanzu dattijai na farko ba wai sun yi karanci ba, a'a fada ajinsu ya ragu. Mutane da yawa ba sa kallon mutanen da suke da shekaru da yawa da kima, saboda tarbiyya ta yi ƙasa. Abin da ya fi tasiri shine mutanen da suke da kuɗi. Saboda haka magana ta gaskiya shine cewa mutanen tun a da ana warware matsala ta bangaren masu shekaru su shigo cikin harka su warware matsala ko da ba dangi bane ba, amma a yanzu kin san matsaloli da suka taso al'umman nan yanzu abubuwa suna kaiwa ga yan sanda, suna kaiwa ga kotu, kuma wannan abubuwa su suke da watsa zumunci.
Yanzu iyaye ne suka sa hakan ya faru, ko kuwa idan da tijan suka yi magana iyayen na tanka musu ne, ko me ya janyo yanzu manyan ƙasa suka daina tsawatarwa yara?
Kwarai ai abin da ake kira moral decadence ne, wato al'umma ce tsarin tarbiyya gaba daya ta yi ƙasa, ta durƙushe sabanin al'umma ta baya, saboda abubuwa da yawa sun faru wanda yake sun jawo cewa tasirin yanzu shi da cewa mutumin da yake da kuɗi shi ne da faɗa aji a danginsa da ƙaramar hukumarsa da jiharsa da ƙasarsa. Saboda haka ba wai yawan shekaru ba, ko wani iliminka, ko wani wayannan abubuwan mutane ba sa kallonsa a wata mahanga mai tasiri na faɗa aji. To wanda ya jawo cewa dattijai yawanci a mafi yawan lokuta ba su da tasiri sosai a wannan sabuwar al'umma ta wannan zamanin.
Ina mafita ga wannan matsala?
Na farko zan ba da shawarar cewa yawancin bambance-bambance da aka samu ko dan sabani tsakanin yan uwa ya kamata a warware shi a gida, ba sai an dau irin wannan matsala an fadada ta an kai ta da yan sanda ba ko zuwa kotu, sai in ya zama wajibi ba yanda za a yi. Na biyu, ina ba da shawarar cewa mutumin da duk ya san ba zai adalci ba, to ya tsaya ya auri mace daya fiye da ya auri mata da yawa, kuma ya zo ya watsa makomar ƴaƴansa a ran gaba, musamman bayan ya mutu, in ya mutu ya basu, domin za su iya fadawa cikin rikici, za a samu tarotsewa al'umma haka da sauransu.
To gwamnati fa, akwai wani mataki da gwamnati za ta iya dauka na dakile wannan matsala?
To gwamnati bai wuce ta samar da yanayi mai kyau na tsarin su kamar ilimi na ba wa mutane ilimi dama ga kowa da kowa ba, wanda a ƙasa irin wannan ta jari hujja yana da wahala, yana da wahalar gaske. So gwamnati ba ta da rawa mai tasiri a cikin mu'amalar yan gida daya wanda suka fito da uwa daban-daban.
A kasashen da aka ci gaba akan samu kamar abinda ake cewa social welfare ko department, da idan a gida akwai baraka, waɗannan ma'aikata za su zo su kawo sulhu ko su ba da shawara da sauransu, nan ba mu da irin hakan.
To ai maganar welfare ya kamata ki fuskanci ba irin menene welfare, shine kyautata mu'amala da zamantakewar mutane. To ai mutanen da ake dauka aikin su yi aiki a welfare a Nigeria, ai ba mutane ne wanda suka karanta welfare din ba, mutane ne wanda suke da alaka da masu mulki, wanda yake ni na sanki. Saboda haka ke ƴan uwa ta ce kawai dauke kin saki a waje, ko kin karanta abin da ya shafi jin dadin zamantakewa, ko warware mu'amala, ko baki karanta ba, kawai zan saki a wajen. Ki je ki nazari ki ga menene ainihin gogewar ma'aikatan da suke welfare mafi akasarin su da suke aiki a wajen. Zaga wanda muhimmi dan siyasa ko wani mai mulki ya turo su wajen, ba wai misali wai karanta welfare suke ba, ko kuma kwarewa suke a welfare din.
Ko da akwai waɗanda suka karanta din, shin sun isa su magance matsalolin da ake fuskanta?
A'a, magana shi da cewa ai tunda ya zama cewa yanda muka debi ma'aikatan welfare din yawanci an tura su ne bisa alfarma. Saboda haka in suka je wajen nan a zuciyarsu suna ƙudurci cewa su alfarma ce ta kawo su aiki suke yi a matsayin alfarma, ba wai zuwa suka yi su warware wata matsala ta al'umma ba. Mafi yawan ma'aikatu da suke samun matsaloli irin wannan ai suna samu ne saboda alaƙar cewa an kawo ka ne bisa alfarma, kuma kin san ƙasar nan yanzu mun gina akan haka, sai illa masha Allah, Allah dai ya sauke.
To madalla, Zara, kin ji yadda suka yi, ko kin ji yadda ta kaya jama'a? Ya kamata dai duka dai a zauna lafiya, ba wani dan uba, ba wani kowa, dai ƴan uwa ne, as long as uwarku daya ba ko babanku daya, kowa an hada jini, bai kamata a ce ana samun kiyayyen nan tsakanin juna ba. Ya kika gani Zara?
Gaskiya ne, laifin dai gaskiya ya danganta ga gurin iyaye ne, because saboda idan iyaye suka nuna ƴaƴansu basu nuna bambanci ba, to dole yara ma za su girma ba tare da wannan bambancin ba.
To muna kira ga iyaye maza kenan su daina nuna bambanci da ya mace da ɗa namiji da kuma ƴar uwar gida da ƴar amarya duka dai duk ƴaƴa ne
maza da iyaye mata da iyaye maza duka
haka ne domin a samu a zauna lafiya a so juna kamar yanda ya kamata. To jama'a duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ta taimaka mana ta bada umurni Julie Lazard Creation da engineer mu na yau da abokiyar aiki da ta yana gabatar da wannan shirin
Zara Aminu Fage.
Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa a huta lafiya a yi Christmas lafiya. Barka da Christmas.